بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الجر المحجلين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيومنا تقص جوتا جماد الأولى هجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم ألف دد أريه دود أربعين دبير 22 ga watan 11 miladiyan annabi Isa alaihi salam 2023. Zamu ci gaba da karatun mu cikin Al-Hikam na Ibn Ata'illah Sakandari, wanda muna cikin Al-Hikmatul Wahidati wal 20. Wannan hikima mun karanta ta a darasin da ya gabata, wanda Ibn Ata'illah Sakandari yake cewa talabuka minhu ittihamul lahu wa talabuka lahu gaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi liqillati haya'ika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Yace neman Ubangiji ya canja wani abu, to wannan kaman kana tuhuman Ubangiji ne. Sannan neman Ubangiji ka ce ina Ubangiji, to wannan kaman ka buya gabarin Ubangiji ne. Sannan nema daga gurin wani Ubangiji, wannan kaman baka jin kunyan Ubangiji ne. Sannan nema agun wanda ba Allah ba, wannan yana nuna cewa kayi nisa da Allah. Wato wannan hikima abin da yake so ya nuna mana shine yanda mutum zai daidaita alakansa da Ubangijinsa wajen addu'a da kuma neman abu a gurin Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da cewa in da ka roƙa ka roƙi Allah, in za ka nemi tsari ka nemi tsari da Allah, in za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah. Kaman yanda cikin hadisin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, wanda ya fara da ya gulam inni uallimuka kalimatin, ya kai yaro zan sanar da kai wasu kalmomi, wanda annabi ya ce ihfazillaha yahfazka har zuwa karshen wannan hadisin. To Ibn Ata'illah Sakandari a wannan hikiman yana son ya nuna maka ka tsaya a gurin Ubangiji tare da dukkanin ladabi, domin abin da yake tabbatar da muridi cikin tafiyansa zuwa ga Allah ya zamanto tafiya ne tsabtacecce shine al'adab, ladabi tare da Allah subhanahu wa ta'ala. Yawan ibada idan babu ladabi ciki, to yakan gusarwa mutum da wato romo na wannan ibada. Yawan ilimi idan babu al'adabu a ciki, yakan tafiyar da albarkan ilimin. Kowane abu ana son ka samu al'adabu a ciki, al'adabu ma Allah. To al'adabu ma Allah yana nuna karka tuhumi Allah. Idan Allah ya hukunta abu, to ka yarda a zuciyanka cewa akwai wani hikima na Ubangiji da yake boye cikin wannan abin da Allah Ubangiji ya hukunta. Ubangijin da ya raba annabi Yaqub alaihi salam da ɗansa annabi Yusuf. Annabi Yusuf yana da shekaru wanda bai kai shekarun balaga ba. Allah ya raba annabi Yusuf da annabi Yaqub. Aka ɗauki annabi Yusuf aka jefa shi a rijiya. Bayan an jefa shi a rijiya aka sayar da shi a matsayin bawa. Bayan an sayar da shi a matsayin bawa, ya tashi a gidan sarauta. Daga ƙarshe aka jefe shi da ƙazafi, aka kai shi fursuna. Daga ƙarshe Allah ya fito da shi. Duk waɗannan jarrabawoyin Allah ya yi ma annabi Yusuf ne domin yana shirya annabi Yusuf zuwa ga wani babban matsayi. Wannan matsayin shine zai zama azizu Misra, kuma shine zai zama shugaba, kuma shine zai zama manzo daga cikin manzannin da Allah ya tura ma banu Isra'il. To darasin da yake cikin nan shine, idan kaga Allah Ubangiji ya hukunta abu, to akwai wani abu cikin hikiman Ubangiji. Saboda haka kar kai gatsali ma Allah, kai rashin ladabi ma Allah, kace me yasa Allah ya min kaza, wannan kaman kana tuhuman Allah ne. Dan da kaga mafi yawa wasu idan sun fada a jarrabawa sai su yi sabo, sai su yi maganganu na rashin ladabi, wanda wannan maganganu na rashin ladabin da suka yi ma Allah, girman jarrabawansa ya fi girman jarrabawan da suka fada a ciki. Domin wannan jarrabawa da suke ciki, Allah ya gwada su ne domin ya ga shin da su yi haƙuri su yarda da Allah, ko ba da su yi haƙuri su yarda da Allah ba. Allah yakan yi jarrabawa da alkhairi, kuma Allah yakan yi jarrabawa da sharri. In Allah ya maka jarrabawa da alkhairi, yana son ya ga za ka gode masa ne ko za ka kafirce masa. Idan Allah ya jarrabe ka da wani sharri, da wani fitina, Allah yana son ya ga za ka yi haƙuri ne ko ba za ka yi haƙuri ba. Sabila da haka wannan jarrabawa na Ubangiji da zai same ka, ma'auni ne da Allah yake son ya gane inkiyajin zuciyanka zuwa gare shi. Sabida haka kana neman Ubangiji ya canja wani abu, kaman tuhuma ne. sannan kana neman Allah ka ce to a ina dan samu kaza to wannan kaman kafa ku ne ga barin Allah Allah samuwansa yana tare da bayinsa duk yanda bayinsa suke to Allah ubangiji samuwansa yana tare da su idan bayi suna neman ubangiji to ba sai sun sha wahala sun je ko ina ba abun da suke Allah yana tare da su Allah yana jin su Allah yana ganin su kuma Allah ya fi kusa da su fiye da yanda jijiyan wuyan su yake kusa da su kaman yanda Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu muka fi kusa da shi daga wannan igiya na jijiyan wuyan sa saboda haka neman ubangiji to kaman ka buya ne ga barin ubangiji sannan kana neman abu agun wanda ba Allah ba kaman kana rashin kunya ne ma Allah domin idan ka tuna Allah ubangiji shine ya maka kyautan ni'imomi ba tare da ka shirya ba ya maka kyautan ni'imomi ba tare da ka roka ba ya maka abubuwa ya kare ka ya kiyaye ka ya baka duk abin da kake da shi kafin ma ka tuna cewa kana bukatan kaza to Allah da ya shirya maka waɗannan abubuwa kafin ma ka san da bukatan da zaka roka din ya kamata gurin sa zaka koma kana neman abu a wajen wanda ba Allah ba to wannan rashin jin kunyan ubangiji ne amma in kana jin kunyan ubangiji zaka ji kunya ga Allah ka sake Allah ka je neman abu a wajen wanda ba shi ba sannan neman abu a gurin wanda ba Allah ba wannan yana nuna kai nisa da Allah ne dan wanda yake kusa da Allah duk abin da ya same shi Allah yake fara tunawa in jarrabawa ya same shi Allah zai fara tunawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yana fada mana labarin su a Qur'ani allazina qala lahumun nas innan nas kad jama'u lakum fakhshawhum فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله الله yace wadanda mutane suka zo suna tsoratar da su suna ce gashi nan an zo za a yi muku kafa daya a kashe ku a yake ku sai suka ce menene hasbuna Allah wa ni'mal wakeel wannan tsoratar da su da aka zo ana yi bai kara musu komai ba sai imani da gaskata Allah da yake ni ga Allah saboda haka duk jaraba wanda zaka gani a duniya wata window ne da ta cikin ta idan ka nutsu zaka san ubangiji ta wannan hanya domin waɗanda suka san ubangiji kashi biyu ne akwai wanda sun san ubangiji saboda tsananin jarrabawa sai suka san ubangiji ta wannan sifa akwai wanda kuma sun san ubangiji saboda girman ni'imomin da Allah ya bu ya musu da kyauta sai suka san ubangiji ta wannan sifa amma duk ko ta wani sifa ya zama maka mazhari na ubangiji to karka faku gabarin ubangiji ka koma ka dogara da kanka sai kai asara asara mabayyani wannan hikima a takeice abin da yake nuna mana shine a dogara da Allah babu wanda za a dogara da shi in ba Allah ba wa malana alla natawakkalu ala Allah wa qad hadana sublana wa lanasbiranna ala ma azaitumuna wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun me zai sa ba za mu yi hakuri ba bisa cutar da mu da mutane suke yi me zai sa ba za mu yi hakuri ba bisa wahalar rayuwar duniya me zai sa ba za mu yi hakuri ba bisa kunci da fama da wahala bayan Allah shi ya shiryar da mu zuwa ga tafarkin sa ko ka rasa komai idan imanin ka yana tare da kai to ya kamata ka gode ma Allah kuma ka dogara da Allah wala nasbiranna ala ma azaitumuna wallahi za mu yi hakuri bisa duk cutar da za mu gani daga gurin makiyan mu وعلى الله فليتوكل المتوكلون ما su dogaro da Allah in suna san su dogara masu dogaro to kas su dogara da kowa su je su dogara da Allah to wannan hikima abinda take nuna mana kenan al-hikmatu saniyatu wal-20 hikima na 22 ibnu atha'illah sakandari yace ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi babu wani numfashi wanda zaka yi shi a duniya sai wannan numfashin yana tafe da wani kadaran da ubangiji ya zantattare da kai wannan yana nuna maka hikiman duk motsin da zaka yi kana yin sa ne cikin Allah duk abin da zaka yi cikin Allah zaka yi ba wani tsumi ba dabara sai ga Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim babu karfi ba dabara babu tsumi sai ga Allah dun numfashin da kai to akwai kaddaran ubangiji da ya hukunta ta cikin wannan numfashin saboda haka karka zaci cewa dabaranka da hikimominka da shirinka shine yake baka daman abinda kake samu a rayuwanka wallahi ba dabara bane wallahi ba tsumi bane wallahi ba karfi bane hukunci ne na Allah idan Allah bai hukunta ba ba za ka samu koda taki ba koda karfan fana koda kwayan zarra ba za ka samu ba kuma ba za ka mallaka ba duk cutan da kaga ya same ka wannan cuta ya faru cikin hukuncin da Allah ya kaddara maka Allah ya riga ya hukunta maka saboda haka babu wani numfashi da zaka yi shi sai ya zama a cikin sa da akwai kaddaran da Allah Ubangiji ya zantar kaman yanda Allah ya faɗa mana kullu yawmin huwa fi sha'an kullum Allah Ubangiji yana cikin sha'anin halittunsa ne ba wani abin da yake buya ma Allah cikin halittunsa ko duhun dare ko hasken rana ko a koyi ko a sarari ko a sama ko a ƙasa ko a farin ciki ko a bakin ciki ko a wani hali Allah yana tare da kai wannan imani shi dai sa ka kawar da duk wani abin da zuciyanka zai na kulla maka yana shirya maka akan cewa wani shi ya hana mun samun kaza wani shi ya zama mun cikas a samun kaza na'am wani zai iya zama maka cikas wajen samun abin da kake nema amma ba shi ne yake da iko cikin haka ba wannan shi ne hakikanin saduwa da Allah kaga cewa duk wani abu idza kanatil aqdaru min malikil mulki fasiyani indi ma yasurru wa ma yubki ko ma yasurru wa ma yubki idan abu daga Allah ne to duk daya ne da mazharin jalala da mazharin jamala dukka kullum min indillah komai daga gurin Allah ne sai dai idan ka faku gabarin Allah in baka san Allah ba to idan wani abu ya same ka sai ka zo ka ce wane ne in ba dan wane ba da baka zabe faru ba a wane ne idan ba dan shi ba da ban samu kaza ba a wane ne akwai al-asbab akwai musabbibul asbab al-asbab shine hanyoyin faruwa samuwa da abubuwa wato hanya connection da zai samar maka da abubuwa shi kuma musabbibul asbab shine Allah shi kuma Allah sabbabal asbab qabla al asbab ya hukunta abun da zai faru kafin ma a ga abun a fili Allah ya riga ya hukunta wannan wannan shine abun da aka faɗa yana daga cikin latifan da yake cikin wato wannan hadisin da aka ce bayan an saukar da bara'a kubutan sayyidatuna Aisha daga kazafin da aka yi mata sai aka ce ma sayyidatuna Aisha sayyidina Abubakar babanta yace ki je ki gode wa manzon Allah sai ta ce ni ma Allah zan gode domin Allah shi ya saukar da ayoyin da suka kubutar da ni to kar wani anan ya fahimci cewa ai za a yi nakara falalan manzon Allah to ai in ba dan manzon Allah bada ba a sauka tunda ta gurin manzon Allah aka sauka hikiman ta cikin fadin haka shine fana'i lokacin godiyan ni'ima kaman ce da ma wanda ni'iman yazo ta gurin sa sai ka tuna da Allah al-mun'im wanda shine ya fara baka wannan ni'iman ya kaddara maka wannan ni'ima shine fana'i mancewa bayan an yi fana'i an mance da asbabu sai kuma ai baqa'i a tuna da al-asbabu sai a ce mun gode ma Allah da shi yayi wannan ni'ima da kuma wanda dalilin sa wannan ni'ima yazo mana wanda shine wato dan aikin Allah da ta gurin sa ne wannan ni'ima yazo mana tace ni bazan gode ma annabi ba ma Allah zan gode domin Allah ne ya saukar da bara'a na daga sammai bakwai ya saukar da ayoyin da suke nuna bara'a na wannan yana nuna maka cewa duk abin da zaka gani inna alkhairi ne to ka fara fana'i cikin ubangiji kaga cewa ubangiji jamalan sa ne da alkhairin sa ya lillibe ni na samu wannan to in ka dawo kai baqa'i kuma sai ka ce ga wani ta dalilin sa wannan alkhairi kuma ya same ni amma ko babu wani wannan alkhairin zai iya samun ka to idan kana da wannan imanin da i'tiqadin duk abin da ya same ka ba za ka halaka ba ni'ima ba za ta halakar da kai ba musiba ba za ta halakar da kai ba dan ni'ima ta zo ka san daga gurin Allah ne idan musiba ma ta zo ka san daga gurin Allah ne kullun min indillah saboda haka ibnu afa'illahi sakandari yace ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fi kayumbihi ba wani numfashin da zaka bayyana sai tattare da numfashin akwai kaddara da yake zartuwa daga Allah wanda ya hukunta akan ka الحكمه الثالثه والعشرون حكمه 23 لا تترقب فراغ الاغيار فان ذلك يقطعك عن وجود المراقبه له فيما هو مقيمك فيه يتي كالكجرا قاريوان الاغيار ابو بوا وندا الله يحكمتا كتي سي كذا يا فارو سي كذا معنى كمان كتي سي نا جرما سي نا سامو كدي سي شيكران غبا سي جي بي sai gobe sai na fita cikin wannan jarabawa sai na samu kaza karkana jiran karewan al-aghyar. Al-aghyar abinda ba Allah ba da Allah ya hukunta maka cikin wani yanayi shine al-aghyar anan wajen. To karka ce kana jiran sai kaza sannan kaza. Fa inna zalika yaqta'uka an wujudi al-muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Domin wannan tunanin zai yanke maka samuwan muraqaba, ma'ana samuwan kulawa da cewa Ubangiji yana jinka, yana ganinka, ya shi ya kaddara maka wannan abun, zai yanke maka wannan abun cikin abinda Allah Ubangiji ya tsayar da kai a cikin sa. Mulakhas na abinda wannan hikiman yake nuna mana shine duk halin da ka ganka a ciki to ka mori wannan lokacin, ka mori wannan halin. Babu wani halin da Allah zai jefa ka a ciki ya zama a wannan halin, babu hablul wisal da zai sadar da kai da Allah, babu wannan halin. Kowane hali ne Allah ya bar maka taga da zaka iya saduwa da Allah. To kayi amfani da yanayin da ka samu kanka a ciki, ka ribaci lokacinka kafin lokacin ya tafi, ka ribaci dukiyanka kafin dukiyan ya kare, ka ribaci rayuwanka kafin mutuwa ya zo, ka ribaci samartakanka kafin tsufa ya zo, ka ribaci lafiyanka kafin rashin lafiya ya zo. Kowane yanayi da ka ganka a ciki ana son ka samu tamamul muraqabati ma Allah, cikan muraqaba. Ma'anan muraqaba shine Allahu yasma'uni, Allahu yarani, Allahu yuhasibuni, Allahu yuraqibuni, shine muraqaba. Ko me kake tiki Allah yana gani na, yana ji na, yana tare da ni, bai mance da ni ba, bai raskana gani gabari na ba. To idan kace kana jiran sai ka fita daga kaza sannan ka shiga kaza kai kaza, to a wancan halin da kake tiki ka mance da muraqaban Allah ta tare da kai a wannan halin kenan. To wannan yana nuna maka cewa a duk halin da ka samu kanka a ciki, immal khair wa immal shar, fahmadillah wa kun ma Allah, ka zama tare da Allah. Dan Allah ya ce wa nabluwakum bisharri wal khair fitna, za mu jarrabe ku da sharri da alkhair duka domin mu gwada imanin ku. In an jarrabe ku da alkhair aga za ku gode ko za ku kafirce, in an jarrabe ku da sharri musiba aga za ku yi hakuri ko za ku yi taurin kai ku ki yin hakuri. Duk da koda ba ku yi hakurin ba, ba ku tsaya tare da Allah ba, rashin hakurin ku ba zai canja komai cikin hukuncin Allah ba. To Allah Ubangiji yana son karka ce sai na samu lafiya, in na samu lafiya dan yi kaza, cikin rashin lafiya yi abinda zai yardar ma Allah, yi amfani da lokacinka. Mutanen da suka fi sanin matsayin lokaci a duniya su suka fi kowa samun nasara a duniya, kai ba a duniya ba har lahira. Lokaci shine jauhar mafi tsada da aka baka bayan imaninka. Imani shine gold mai tsada da aka baka shi. Mutum da shi da imani kaman akwati ne wanda aka yi shi domin a ajiye gold a ciki. To gangan jikin mutum tamkar akwati ne, bai da amfani. Imani shine jauhar, shine zinare mafi tsada da ake so ka boye cikin gangan jikinka. Idan wannan imanin naka yana karuwa, gabobinka da suna haske. Wa idha hallatil hidayatu qalban nashitatil ibadatil a'dha'u, sai aga gabobinka suna haske, wato kana bautan Allah, kana inqiyadi ga Allah, kana miƙa wilayarka ga Allah, sai aga wato ka zama mustaqim, ka samu istiqama. Amma idan jawhar din da Allah ya baka mai tsadan nan ya zama bai da amfani, to tamkar akwati ne na zinare da aka cire zinaren a ciki, kaga wannan akwatin buhu ne kawai, bai da wani amfani. Tamkar a ce kwalban turare ne da aka juya turaren a ciki, sai dai kawai a ajiye kwalban, bai da amfanin komai. Wallahi da zamu na kula da imaninmu da jawhar din da yake cikin zuciyarmu kaman yanda muke kula da gangan jikinmu, wajen mu masa ado, mu wanke shi, mu masa gida, mu yi mishi aure, mu mishi abin da yake so na sha'awa, mu biya ma jikinmu sha'awa, inda muna yi ma imanin mu haka, to wallahi da mun zamo tamkar mala'iku. Da an yaye mana kashafi mun ga abubuwan da idan ga kelai baya gani. Amma zanuban da muke aikatawa da saban da muke aikatawa shine yake buce hasken zuciyarmu da hasken imanin mu, sai kawai zuciyarmu ya zamanto kawai gaba ɗayan sa duhu ne. Ko da mun ga ayoyi ba za mu wa'azantu da su ba, wanda Allah Ubangiji yace walaqad zara'ana li jahannama katiran minal jinni wal insi, لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل زي زمن توبا مدوني أبو سبي دهك مكولا ده جوهر إن إيمانهم مكولا ده غول إن دي يكي تكين زوت يمو ده الله يكي تمو كيا يوان نغول مو كيا يوان نمزان الله يكي تي إن في الجسد مدغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهي القلب تنني محل إيمان نعم لا تترقب فراغ الأغيار فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه نعم الحكمة الرابعة والعشرون حكمة عشرون لهود لا تستغرب وقوع الأكدار ما كنت في هذه الدار فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها كارك جمع ماتن مصيبو دا قنشي دا وحلا دا چن أمانا نرايوان دونيا كارك جمع ماتن كار ونن أبو ماي باك ما ماتن ما دمت في هذه الدار إن دي كان دونيا تو كارك جمع ماتن دك أبن دلاك غني نكا ذنتا نيو دارا نچن أمانا نچنجا ونيو دا قوبي na yanda kaskantattu da su zama madaukaka na yanda jahilai da su zama sune masu magana aji karka ji mamaki fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqu wasfiha domin duniyan duk abin da ka gani na kazantanta ba wani abu bane ainihin sufanta take bayyanawa wa wajibu na atihada kuma haqiqanin kamanninta duk abin da zaka gani a duniya to kar ya baka mamaki sabila da sifanta haka yake ita haka Allah ya halice ta kazama ce haka Allah ya halice ta la'ananna ce sai dai zikirin Allah da abin da yake banci zikirin Allah amma karka ji mamaki in an ci amanan ka a duniya wallahi haka take karka ji mamaki idan kaga mai alaman tsoron Allah ya zama mafi shedanci cikin mutane karka ji mamaki karka ji mamakin makircin mutane karka ji mamakin munafirci karka ji mamakin sharri karka ji mamakin duniya tana caccanje abubuwa wannan duk ba abin mamaki bane domin hakikanin sifanta haka yake me maqamatul hariri yana cewa al hariri nan fadi yace ya khadibad dunyad daniyata innaha sharqu rada wa qararatul aqdari darun idza ma adhakat fi yawmiha abkat gadan taballaha min dari yace wannan duniya ya kai mai neman duniya kaskancacciya kasancewa innaha wannan duniya sharakur rada tarko ne na halaka wa qararatul aqdari matabbata ne na kazanta da wahala wa qararatul aqdari darun idza ma adhakat fi yawmiha domin gida ne wanda idan yau tayi maka murmushi abkat gadan gobe da ta saka ka kuka taballaha min dari kai tur da wannan gida shi yasa ake cewa jibrilu alaihi salam ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tambaye shi yake ce jibrilu kana dariya sai yace ina dariya ma mutum domin mutum tun ran da aka halice shi a duniya yana neman abin da Allah bai halitta a duniya ba kuma har ya ƙara rayuwarsa a haka zai yi ta neman abin da babu a duniya annabi yace menene babu a duniya yace arraha hutu nutsuwa babu shi a duniya babu shi a duniya ka dai nemi wani abun amma nutsuwa a duniya babu yaro yana burin ya girma yana ce ina girma babba in ya girma yana ce ina ma in zama yaro haka duniya take wanda bai yi aure ba yana burin yayi aure wanda yayi aure yana ce ina ma ban yi aure ba haka duniya take wanda bai yi kudi ba yana burin ya zama attajiri attajirin da yake kudi ya ga musiban duniya yana burin ina ma kawai ya mallaki abin da zai ci ne har ya mutu saboda wahalan duniya to wallahi haka duniya yake take fama ta suwalaka duniya khilala duniya ba za ta taba daidaituwa maka ba haka take a karkace duk abin da ka samu da ka ga baka iso zuwa ga abin da kake nema ba har kuma zuwa ka mutu din ba da ka samu abin da kake nema ba waridwanu minallahi akbar yaddan Allah shine abin da yafi girma shi ya kamata ka nema shi ya kamata ka karar da lokacinka akai shi ya kamata ka bayar ma rayuwanka ridwanu minallahi wannan shine kawai abin da zaka iya samu amma domin ka samu wai nutsuwa kana ganin a kaza nutsuwanka yake sai ka je ka ga babu nutsuwa anan jarrabawa ne a ciki, sai ka je wani matsayin ma kaga jarrabawa ne, sai ka je ko ina ka je zaka ga yana kewaye ne da jarrabawa. Saboda haka mu tsaya tare da Allah, duniya ba za ta iya mana da komai ba, duniya ba za ta daidaita mana komai ba, duniya ba za ta canja saboda mu ba, duniya ba ta da imani, ba za ta jira mu ba. Shigewa take tamkar walqiya, tamkar mota ne da take tafiya kaman jirgin kasa da take tafiya, in ka zo ka shiga ta tafi da kai, in baka shiga ba ba za ta jira ba. To haka duniya take, in ma kai amfani da lokacinka ka rabauta da lokacin, in ma ta shige ta barka ba za ta ji tausayinka ko ta jira ka ba. Sai kuma ranan da mutuwa ya zo maka za ta bayyana maka a hakikanin sifanta. To a lokacin ne da ka kwankwasa haƙorinka saboda nadama. Allah ya kiyaye mu daga nadama, Allah ya kiyaye mu daga nadama. Shine ce la tastagrib uku al-aktar ma dumta fi hadhihi ad-dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Karka ji mamakin wahalhalun duniya in dai kana duniya, domin ba ta bayyanawa sai hakikanin siffanta da kuma hakikanin kamanninta. Allah ubangiji ya samu dace a wannan duniya. Wani daga cikin magabata yana cewa mani itamada ala malihi qalla wa mani itamada ala sultanihi zalla wa mani itamada ala ilmihi dalla wa mani itamada ala aqlihi ikhtalla wa mani itamada ala an-nasi malla wa mani itamada ala allahi fala malla wala dalla wala ikhtalla wala qalla wala zalla. Wanda ya dogara da dukiyansa, dukiyan zai kare. Wanda ya dogara da mulkin sa, mulkin zai kare, zai kaskanta. Wanda ya dogara da ilimin shi zai halaka. Wanda ya dogara da mutane, mutane da su kosa. Wanda ya dogara da hankalin sa, hankalin nasa zai gajiya. Amma wanda ya dogara da Allah, to ba zai kosa ba, ba zai tade ba, ba zai kaskanta ba, ba zai bata ba, ba zai halaka ba. Duk halin da kake ciki ka dawo ka zo gurin Allah. Idan ka zo gurin Allah zaka samu mafita. Ma'ana duk musibin da muke ciki ainihin musiban ya samo asali ne daga rabuwa da Allah. Fafirru ila Allah. Idan ka kama Allah to zaka gane duniya, idan kuma ka gane duniya to zaka yantu daga ubudiyyan duniya domin ka koma ubudiyyan Allah shi kadai. Akwai wata latifan da ya kamata mu gane dangane da rayuwar duniya. Wannan latifan ita ce, idan duniya ta fahimci ka gane ta, ka gane hakikaninta, ta fi azabtar da kai, za ta wahalar da kai matuka sabila da ka gane ta. Ita ta fi son ka zama wawa ka rudu, in ka rudu sai ta cika maka ni'imomi, ta cika maka kayan da kake so, ta cika maka abubuwa. Amma min haisu lam yadri anna summa fi dasami, tamkar dafi ne ake zuba maka cikin nama, ka gama cin naman dafin kuma sai ya bi sharayi, ya bi jijiyoyin jikinka, sai kuma take ka halaka. Duniya idan ka ga tana gwababa maka ni'imomi to ka ji tsoronta, ka ji tsoronta, ka bi ta a hankali. Amma duniya idan ta gane kana tafiya ala basiratin, da ka ga jarrabawa iri-iri, wulakancin mutane, zagin mutane, tozarcin mutane, ka ganka kaman wani mafi kaskanci a duniya, alhali kila kai mai daraja ne a gurin Allah. Saboda haka kar mu bar hankalinmu ya zamanto yana auna mana matsayin mutane a gurin Allah shine mazahir din mutane. Kada mu bari, kada mu bari. Mazahir wani abu ne daban, khabaya wannan abun da ke cikin zuciya na imani din shine jauhar da ake gane mazaje a wannan matsayin. Shi kuma a boye yake, attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, tsoron Allah a zuciyarki, tsoron Allah a zuciyarki. Saboda haka karka wulakanta mutane dan kaga mazaharun su ba wasu masu kudi bane, kaman yanda haka ya zama rayuwar mutane yanzu. Ana girmama mutane ne gurgurdan matsayin su a duniya, alhali kuma ba da duniya ake auna mutane ba, ana auna mutane ne da ilimin su, da hankalin su, kwaloluwa kuma da imanin su, wanda wannan imani shine abu mafi tsada da Allah ya ba ma mutum a doran duniya. To kar mu dogara da kowa, mu dogara da Allah. In muka dogara da Allah ba za mu sha wahala ba. Allah ya ba mu magunguna na damuwoyin mu da cutukan mu da musibobin mu. Akwai fa'ida na arziki wanda ana kiran fa'idan da salatul rizqi, yanda ake sallan neman arziki a gun Allah. wanda yake cikin wahalar rayuwa akwai wani sallah da ake yi wannan sallan suna kiransa salatul rizqi jibril yazo gurin manzon Allah yace ya rasulullah wanda ya koka maka talauci daga cikin al'ummanka ya koka maka wahalar rayuwa daga cikin al'ummanka to Allah ya ce ka fada masa yayi salla nafila raka'a biyu raka'an farko ya karanta fatiha ya karanta suratul ikhlasi qul huwallahu kenan sau uku ya karanta inna a'tayna kalkautar sau uku a raka'an farko a raka'a na biyu ya karanta fatiha ya karanta qul a'udhu birabbil falaq sau uku ya karanta qul a'udhu birabbin nas sau uku idan mutum yayi irin wannan sallan tare da sakankanta cewa Allah shine zai iya fitar da shi cikin kangin sa to insha Allah Allah ubangiji zai dauke masa wahalar rayuwa wannan fa'ida ne muhimmiya mai tsadan gaske ga duk wanda yake neman bude a rayuwarsa da neman mafita ma rayuwarsa to irin waɗannan suna da yawa ga duk wanda suka tsaya a kofar Allah ba za su samu rauni ba haka wanda suka tsaya a kofar manzon Allah ba za su samu karaya ba kamar yanda Shehu Ibrahim yake cewa akaftu ala babin nabiyyi Muhammadin faman rama durri fahuwa ajda wa anfa'u na dogara a kofar manzon Allah a matsayinsa na wasila na zuwa ga Allah wanda ya nemi cutar da ni to Allah zai taimake ni saboda annabi kuma Allah zai kare ni saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhikmatul kamisati wal 20 hikima na 25 ما توقف مطلب أن تطالبه بربك ولا تيسر مطلب أن تطالبه بنفسك لو كتشي يا إذا مصيح أنا إن شاء الله إذا الله يكاين مدارس إنك بزا مكرن تونا حكمة نعشرين دبير مفسر راشي ميشاره سكا من يندا يزو تيكين الحكم كما منا روكم الله أبن مكيديري الله يبا ملادة أبن مكين كسكري الله أبن جدي يافي منا الله يكارا منا سن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يدعوكي منا جربا وان دونيا البركان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته